بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yammacin asabar bakwai ga watan rajab hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1439 daidai da 24 ga watan maris shekarar miladiya ta 2018 wannan shine kaset na 169 daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun littafin zadul ma'adi fi hadi khairul ibad ولفر الإمام المحدث المفسر الفقيه أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي واندا أكفسني دسونا ابن قيم الجوزية شيخ الإسلام رحمه الله واندا لتافي نقومي دروانك قمد التاريخ منظم الله صلى الله عليه وسلم دا الأدنسة دا تفاركنسة دا تار الرأيوسة دا الدينسة ما لميسنا جنجنا غا ابن القيم دوبا إزوا غا تشيوا ya rubuta asalin littafin nan ne yana halin tafiya a kasar Makka nesa da iyalansa da kayan aikin sa Allah ya saka mishi alkhairi al-imamu shaykhul islam ibn qayyim al-jawziya rahimahullah yana mana bayanai akan azkar wadanda aka samu su daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama muna cikin bibiyar sa game da zikirorin da ake yi a halin tafiya zamu tashi a inda yake وكان إذا بدا له الفجر في السفر قال سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا ربنا صاحبنا وافضل علينا آئذا بالله من النار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا كسنشي إذا بدا له الفجر في السفر إذا كان تكين تفيا أكن هنيا في الفجر يبين غريش a bisa al'adar da suke da ita a wancan zamanin saboda dabbobin da suke aiki da su dabbobi ne masu rai raƙuma ne da jakuna da dawakai da makamantansu to akan yi tafiya ne da daddare har zuwa asuba ta yi rana ta fito idan rana ta fara zafi sai a yada zango saboda zafin rana su ma dabbobin su huta sai kuma can la'asar idan rana ta yi sanyi sai a ƙara ɗaukan zango na tafiya to da haka sai ya zama mafi yawan lokaci a gama garin zangon tafiyar su to asuba tana riske su ne tana takan riske su ne alhalin suna tafiya din ba wai sun yada zango ba to da haka idan suka ga asubahi alfijir ya keto sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan yi wannan zikiri ya ce sami'a sami'un bihamdillahi wa husni bala'ihi alaina a cikin asalin lafazin yazo da wani ƙarin lafazi sami'a sami'un bihamdillahi wa ni'matihi wanda kaga a wannan bugu na inji babu ita amma akwai ta a cikin riwaya da Imam Muslim ya fitar sami'a sami'un bihamdillahi wa ni'matihi wa husni bala'ihi alaina yace mai ji ya ji abinda muke faɗe na godiyar Allah da ni'imarsa da kyakkyawan jarabawar da Allah ya yi mana rabbana ya Allah ubangijinmu sahibna ya Allah ka zama tare da mu a cikin wannan tafiya wafdil alaina ya Allah kai mana falala a idan billahi minan nari muna faɗan wannan maganganu kuma muna neman Allah ya tsare mu daga wuta ya Allah ka tsare mu ya zo a cikin riwayar ta Imam Muslim cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan faɗi wannan addu'a ne har kafa uku a daidai asubahin nan kuma yace wa yamuddu biha sautahu yana daga murya yace wafdil alaina a idan billahi minan nar yakan daga muryar sa aji wannan riwaya kamar yadda malam ya ambata anan al-Imam Muslim ya fitar da ita a cikin as-sahih din sa haka al-Imam Abu Dawud da al-Imam Ibn Sunni a cikin Amalul Yawmi wal Layla وكان ينهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو منذن الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا كسنشي تكاف مجينا وانشا لفظنا سمع أكوي رواية تزود تشيوى أنا مش وصلي دا شد دا توري أكن عينو يذما سمع معنى سيذما فئل الأمر نبي معنى الدعاء يا الله كجير دا دوان ميجي kajiyar da duk wani mai ji duk wani wanda ka mushi a abin nan wato a organ naji Allah ka jishe shi cewa muna gode maka Allah ka jishe shi cewa muna yaba wa ni'imarka yazo da wannan wasalin yace kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana hana a tafi da alqur'ani kasar kafirai makhafata an yanalahu al'adu saboda tsoron kada kafirai su samu qur'anin su ci mushi mutunci alqur'ani littafin Allah yana da alfarma bai halasta ka bari a matsayinka na musulmi a wulakanta shi ba to a wancan zamanin da suke rayuwa akwai kasashen da suke kasashen kafirai ne kafirai ke da ta cewa a kasashen kuma kafirai ne abokan yaki masu kiyayya da musulunci daga da zaran sun samu hali za su ci zarafin duk wani abu da ke da alfarma na musulunci to a irin wannan yanayin ba daidai bane haramun ne ka shiga da alqur'ani kar a ci masa mutunci ibnu taymiya yace ba ma alqur'anin ba kai kanka idan ya zama maka dole sai ka shiga garin to babu laifi ka canza kama ka badda kama kar a gane ka dan kar a ci ma mutunci kai ma ko ka fada cikin wata halaka karanta littafin iktida'us siratul mustaqim to haka hayin da a wannan zamanin idan ya kasance akwai wurin da aka san cewa idan mutun ya shiga da alqur'ani ko da wani abu da shafi addinin musulunci ko wani littafi zai shiga cikin wani wulakanci ko wata jarabta to idan zuwa wurin ba dole bane sai ya hakura idan ko ya zama mushi dole to sai ya kokari yayi takyifi ya dace da yanayin da ba zai fuskanci wannan hadarin ba shine qur'anin dai karkaje da shi sannan kai ma in ya zama dole sai ka je sai kai shiga ko ka je a yanayin da ba za ka fuskanci wannan isgili ko wulakanci ko kaskancewa wannan hadisi shi ma al-Imam al-Bukhari ne ya fitar da shi da Muslim haka al-Imam Abu Dawud ya fitar da shi da al-Imam Ibn Majah haka al-Imam Malik ma a cikin Muwatta da al-Imam Ahmad a wurare daban-daban a cikin littafin shi Kitabul Musnad wa kana yanhal mar'ata an tusafira bi ghairi mahramin walau masafata baridin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana hana mace ta yi tafiya ba tare da mahram ba tare da wanda yake mai kare ta ba babanta ko mijinta ko danta ko yayanta ko duk wani wanda yake babu aure tsakankaninsu wanda yake muharraminta na dindindin wannan lafazin da yace walau masafata baridin wannan lafazin a shadhi ne kamar yadda al-Imam Ad-Darqutni ya bayyana a cikin Kitabul Ilal haka al-Sheikh al-Albani a cikin littafin shi Dha'ifu Sunani Abi Dawud akwai lafuzza da suka zo kala daban-daban asalin hadisin al-Imam Abu Dawud shi ne fitar da shi da al-Imam At-Tirmidhi da Hakim dukkanin sun fitar da shi al-Imam al-Bukhari da Muslim ma sun fitar da wani hadisi daban daga sahabi Abdullahi dan Umar cewa la tusafirul mar'atu salatan illa wa ma'aha zu mahramin akwai dai riwayoyi daban-daban da suka zo daga sahabbai ibnu abbasin daga ibnu umar din shi kanshi haka daga kuma sahabi abu huraira dukkanin su sarwaito lafuzza daban-daban daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama wanda a cikin wasu lafuzza akwai kaidi da kwana uku wasu akwai kaidi da kwana daya da wuni daya wasu akwai kaidi da kwana abin nan da cewa kawai ba tare da sai mijinta ba muharrami kawai ba ma sai mijinta to malamai da suka kalli waɗannan itlaqat din da waɗannan taqidat din sai al-Imam An-Nawawi yake cewa waɗannan kaidojin da aka yi malamai sun kalli cewa ba za a yi aiki da su ba malamai sun yi aiki ne da mutlaqin abin da za a kira da suna tafiya duk abin da ya amsa sunan tafiya wanda za a yi wa kasaru wanda za a yi wa guziri wanda za a yi wa bankwana wacce za a yi sallama da ƴan uwa ko dangi, to haramun ne mace ta yi shi ba tare da muharramunta ba. Sabani ya zo ne ta fuskar magana akan, to idan tafiyar ta aikin haji ne hajjatul islami ba. In kun tuna a baya mun karanta waɗannan bayanan a cikin littafin Fathul Bari, ana iya koma a saurare su ko a koma cikin littafin, irin sabanin da malamai suka yi, waɗanda wasu suka nemi su sassauci da makamantansu, da wasu suka ɗauki umumin bayanin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya cewa za a wayi gari ana cikin aminci, ta yadda mace za ta taho tun daga Sana'a har ta zo ta yi ɗawafi a ɗakin Allah ba ta tsoron komai. Sai wasu suka ce to wannan yana nuni izuwa ga za a yi lokacin da mata za su yi tafiya su kadai ba tare da sun fuskanci duk wata matsala ba. Da dai maganganu kala daban-daban da malamai suka yi, amma an ba su amsa akan cewa wannan mahalli ne na bada labari, wannan shine mahalli na umarni da hani. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani da abun, don haka a bari. Suka saki bada amsa cewa to gashi tun zamanin halifofi Sayyidina Umar da Usman suna raye, matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun ta yin tafiye-tafiye suna zuwa aikin haji ba tare da muharramansu ba, tunda manzon Allah ne muharramansu kuma ya mutu. Da dai maganganu ire-iren waɗannan waɗanda dukkaninsu ba za su iya tabbatuwa ba a gaban wannan hanin wanda yake karara. Don haka abin da yafi kawai shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana, to a tsaya a iyanan mata kuma su gane wannan alfarma ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu, domin ƴan boko suna zuga su suna nuna musu cewa wannan ai bambanci ne ake nuna musu, an nuna su basu isa ba, basu iya ba, ba za su iya kare mutuncin kansu ba da sauransu. Asali Allah ya yi mata ne don su yi wasu abubuwa da maza ba za su iya ba, kwata-kwata maza ba za su iya su ba. Amma abin bakin ciki a wannan zamanin sai aka tusa musu tunanin su yi kokari su dinga yin abin da maza za su iya, su kyala wancan wanda Allah ya yi su don shi, abin da maza ba sa iyawa abada. Sai suka yi watsi da shi suna so su kama wanda wai suna ganin tunda maza suna yi su ma sai sun yi. Turawa suka lakana musu wannan mugun al'ada da aqida, kuma gata nan ta bi su. Kuma kamar yadda Imam Al-Qurtubi yake faɗa cewa a cikin tafsirin sa cikin Suratu Al-Imran, cewa ƙasashe ba za su zauna lafiya ba sai sun samu abu hudu. Daga ciki yace a samu sarakuna da shugabanni wanda suke masu adalci, a samu shehunnai malamai masu yin wa'azi, a samu manyan malamai rabbaniyuna masu karantar da ilimi, sai ce kuma wa nisa'un masturatu, a samu mata wanda suke lullubabbu a lullube, wanda in za su fita sai ya zama dole abinda shari'a ta ba su damar fita kuma bisa ka'idar shari'a, sannan da lullubi cikakke, kar su bi tsakiyar hanya, kar su je inda yake maguzanci, kar su fita babu muharrami in ya kama tafiya, kar su gwalangwaso a waje, kar su kada kafafunsu, kar su kaza, duk gashi nan Suratul Nuri da Azabu ta yi maganganu a kai. Amma an kallura gaba ɗaya mata sun yi watsi da wannan gaba ɗaya, sun kama waccan baka aqida ta feminism wai neman ma mata ƴancinsu, Allah ya tsare mu. Don haka waɗannan itlaqat din duka kamar yadda Nawawi ya faɗa, waɗannan taqaidat din da Nawawi ya ce ba a aiki da su, ana aiki da asalin itlaqin cewa duk abin da aka ce sunan shi tafiya, to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana mace ta yi in ba tare da muharramunta ba. Ya rage ya ke mumina sai ki ji tsoron Allah ki bi umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya kai wakili ko waliyin mumina kai ma sai ka ji tsoron Allah ka bi umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ka kyale duk maganar wani ko waye shi, ba yi da alfarma da zai cece ka ranar alkiyama, ba shi da matsayin da Allah ya bayar na ai mishi biyayya. Manzon Allah ne ba Allah ya bashi matsayin a mishi biyayya. Wannan malamin ko wannan mutumin da ke ce maka ai wannan hadisin yanzu ba za a aiki da shi ba, ai kaza, ko waye shi, ba yi da wannan cancantar cewa Allah ne ya aiko shi, wanda Allah ya aiko ya ce ba haka abin yake shikenan kawai. Wa kana ya'muru al-musafira idza qada nahmatahu min safarihi an yu'ajjila al-awbata ila ahli. Sannan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ya kasance yana umarnin matafiyi idza qada nahmatahu, idan ya gama da abin da yake kwadayi nahma, abin da ya kai shi, abin da yake hadamar samu, min safari, abinda ka je aikin haji ne ko umara ko ziyara ko kasuwanci ko jinya ko yawon shakatawa ko tafiya ta sada zumunci, duk abinda dai ka je yi a wani gari, ka gama shi ko manzo Allah yace kai marmaza ka koma ga iyalanka kar ka zauna kuma ka kama waje ka zauna ka ci gaba da sharhuliya ko ka ci gaba da yawon dandi an yu ajjila al-aubata ila ahli wannan lafazin al-auba yana nufin wato al-iyab dawowa sai dai shi ma babu shi a cikin nusakh khattiyya na littafin babu shi yadda yake a cikin littafin rubutu hannu shine an yu ajjila ila ahli kuma wannan shine ya dace da abin da ke cikin riwaya ta al-imamu ahmad wato mutun ya sauri ya koma zuwa ga iyalansa al-imamu bukhari ya fitar da wannan da al-imamu malik a cikin muwatta haka ibnu majah sun fitar da shi haka al-imamu ainihin wato ahmad da al-imamu ad-darimi dukkanin sun fitar da wannan hadisi daga riwayan sahabi abu hurairata radiyallahu anhu arda وكان إذا قفل من سفره يكبر على كل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات من ذن الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا كسنتي إذن يداو دغ تفيرس إذن يوقنا إذا قفل إذن يوقنا يكامو هني جدا من سفره دغ تفيرس يكبر على كل شرف ينا ينكبر أكن كوان تدو من الأرض تدو انكسا ثلاثة تكبيرات يكن الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثم يقول سنة يتي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده يكن يوانن ذكرية لا إله إلا الله وحده لا شريك له babu abin bautawa bisa gaskiya da cancanta sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya lahul mulku wa lahul hamd Allah wanda yake da mulki kuma shike da godiya wa huwa ala kulli shay'in qadir Allah wanda yake da kaddara akan komai ayibuna muna masu dawowa gidajenmu taibuna cikin tuba ga Allah abiduna muna masu bautawa ubangijinmu لربنا حامدنا منا ما سجود ياغا الله أبنججم صدق الله صدق الله وعده الله أبنججي يا غزغة تامنا القورن دي منا ونصر عبدا الله أبنججي ياتي مكباوان سمحمد صلى الله عليه وسلم أكا أبو كنغابنسا وهزم الأحزاب وحده الله شكدي يا يمن رغو رغو يا ورغ زامنا أبو كنغابن مكافري ونحديثي الإمام البخاري يفتد شي da al-imamu ainihin wato Ahmad a cikin musnad dinsa haka al-imamu Malik a cikin muwatta wa kana yanha an yatruka ar-rajulu ahlahu laylan idha talat ghaibatuhu anhu manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ya kasance yanha yana hani an yatruka ar-rajulu ahlahu laylan taraka yatruku shine mutun yazo gida cikin dare bayan an riga an yi bacci an kulle kofa ta yadda sai ya kwankwasa shine ma'anan abin nan ya turuku kamar yadda Allah ya faɗa was-sama'i wat-tariq wama adraka mat-tariq an-najmu as-saqit kaga sai da dare ke fitowa to haka sai ake ce ma hanya at-tariqu bi ma'ana al-matruqu inda mutane suke tattakawa ake jin karan kafasu shine asalin ma'anar shi logatan to abinda ake nufi da ya turuku shine mutun ya dawo gida bayan an yi bacci a lokacin da al'adance an riga an yi bacci sharadi na farko kenan ma'anar asalin kalmar abu na biyu kamar da zamu zo mu ji a sharhin da malam zai zamu karanta daga ibnu hajar shine idan idza talat ghaibatuhu alayhi idan abin nan gaiba wato absence din shi rashin zaman sa ko fakuwarsa ta dade shine mutun yayi tafiyar da yayi kwana da kwanaki wanda a bisa al'ada yanzu sun saki jiki bayan duk abin da ya kamata a yi na kaye kaye da wanke wanke da kitso da sa jambaki da sauransu duk ba za su yi wannan ba mijin su baya ta yi kuma za su iya gayyata wasu su tsaya su kwana wata gayyaci kanwata ko abin nan kawarta ko ta yi wasu baki ko kuma ta yi yuma ba su yi abinci da shi ba sannan a al'adance idan an zo an buga kofa cikin dare musamman ga mata za su fara jin tsoro ne
to wannan tsoratawa annabi baya so ka tsorata su kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya so ka ga wani abu wanda zaka ga ba haka ya dace a yi maka shi ba wanda hakan zai saka kullace su sai a samu wata kila ya zama sanadiyar sabani da rabuwar aure din malamin sun kawo wannan zamu ga muji wani sharhi da Ibn Hajar zai mana abinda zamu fahimta tun farko dai shine tukunna banda wanda kullun yana gida amma baya dawowa sai dare to wannan ka ga lamta tul ghaibatu da ka shi duk sanda ya dawo ya saba kullun sana'a shi sai dare yake dawowa ta yi wani aiki yake ko wata harkar kasuwanci ko wata sana'a wadda a yanayin dabi'ar kasuwancinsa ko sana'arsa ba zai dawo gida ba sai dare amma kuma kullun zai fita to kaga wannan lamta tul ghaibatu domin wannan kace yanzu kai ya shigo gidansa in dare yayi to ba ran da zai shigo kenan sai ana dokar ta baci ko mun gane misali a ce mutum ne yana aiki da ataba yana kaiwa dare ko yana aiki da mota ko yakan je wani gari ne kullun ya dawo ce mutumin Zaria ne amma kullun yana aiki a Kano ko Kaduna ko mutumin Kaduna ne kullun yana zuwa wajen aikin sa a Abuja duk akwai irin waɗannan wannan rayuwar da muke mutane daga dutse a cikin Jigawa su taho Kano daga Hadeja su taho Kano su aiki su goma to sai zama yanayin yau da gobe ba za su koma gida ba sai dare wani kuma mai shayi ba zai tashi ba sai kowa yayi bacci ko so mun shi sai sun kare sanan zai tashi wani mai indomie ne wani mai tsire ne wani dan sanda ne duk waɗannan ayyukan suna tursa samu sai sun kai dare kuma mun gane to duk ba su ake nufi ba ba su ake nufi ana nufin wanda yayi tafiyayya ya je wani gari kuma iyalan shi ba su san ya dawo ko yana hanya ko ya kusa isowa ba in ya iso to abinda yake sunna sai ya nemi wani wuri daban ya je ya kwanta hotel ne masallaci ne bakin kasuwa ne ɗakin wani tsohon gauran abokin shi ne oho ya je ya samu inda zai shiga ya kwanta idan gari waye sai ya isa gun iyalan shi kar ya je ya shiga cikin dare ya ba su tsoro saboda kamar da riwaya Muslim tace makhafata an yukhawifahu aw yatluba asaratihim saboda tsoron kada ya ba su tsoro ko kuma ya nemi laifukan su haka yazo a cikin riwayar Muslim dan wani da gangan zai iya kin fadan gashi nan a hanya saboda yazo ya ga me ake yi idan baya nan akwai wasu kashoshi da ya hana kalla yazo ya tara ana kallon sa a TV ya fara zage zage ko kuma yazo ya tara an yi barnar abinci ko an sauke wasu baki a inda bai so a sauke su ko yazo ya tara ma wata halama da ya tafi ita ma ta tafi abinta ita ma ita ma ta je gidansu yana tafiya tun ta san baya na ita ma bata gidan ya zo kama bata ko kuma uwa uba yana yin zo kama wani laifi wanda ba a san a kama irin shi ina fatan mun fahimci wannan to ba su ake kama mumini da laifi ba ko ka kama shi da kaskanci ko wulakantuwa ba to da haka sai ka gaya musu ga kanan zuwa gashi a cikin sharhin da al-Imam Ibn Hajar yayi yake cewa والتقييد بطول الغيبة يشير إلى أن علة النهي إنما توجد هنا إذن أبدا أكي قيدي أكتي سيدن يادئ بايانا توانا ينا نوني إزواغ إلا حكمت تنا دا ألاك أدشيني فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما وانا حكمت ينا ججيا ترد إلا سا إذا أساموانا إلا أسامو حكمت أمبا أساموانا إلا با حكمت يافادي فان الذي يترك اهله بعد طول الغيبه wanda ke zuwa ya shiga gida wurin matan shi da iyalan shi bayan tsawon abin nan gaiba imma an yaji da ahlahu ala ghairi ahbati min at-tanzifi wat-tazayyuni al-matlub min al-mar'a ko dai tare da matan shi bata cikin tsafta da kwalliya na shirin tarban miji da aka sani daga mace fa yakunu zalika sababan nafrati bainahuma sai zama wannan dalilin yin sabani da kyamatar juna tsakankaninsu wa kad ashara ila zalika bi qawlihi fil hadith yayi ishara zuwa ga wannan a wata riwaya da yace kai tastahiddal mughiba wa tantashitul sha'fa dan wadda aka tafi aka batta tayi aski ta aske mara ta da hammatarta ta gyara jikinta ita kuma take tayi kata kata tayi kitso tayi aswaki tayi broshi ta yanke farcenta ta gyara kitsanta da komai wa imma an yajida ala halatin ghairu mardiya wa imma an yajida ala halatin ghairu mardiya
ko ya same ta a wani hali wanda ba abun so bane. Wa shar'u muharridun ala sitr, shari'a tana takwaitarwa akan rufin asiri. Wa qad ashara ila zalika bi qawlihi, manzo Allah ya ishara da wannan a cikin wata riwaya da yake cewa an ya takhawafahum wa yatatallaba asarati, kai ya ba su tsoro ko ya nemi lifukan su. Wala yatanawalun nahyi man a'lama ahlahu bi wusuli, wannan hanin bai shafi mutumin da ya riga ya sanarwa da iyalansa cewa ga nan zuwa ba. Wa annahu yaqdumu fi waqti kaza, cewa zan iso gari lokaci kaza, kamar yadda a zamanance abu ne mai sauki ta hanyar sadarwa ta zamani a san yaushe ka baro gari kaza, yaushe zaka iso da sauransu. Wa qad sarraha bidhalika ibnu khuzaimata fi sahihi, ibnu khuzaima ya faɗa haka qarara a babin da yayi, cewa babin da ke bayani akan kada mutun ya zo ga iyalan shi cikin dare sai dai mutumin da ya bada labarin cewa ga nan isowa. Summa saqa min hadisi ibnu umar qala qadima rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min ghazwatin faqala, manzo Allah ya iso daga wata tafiya sai ya ce la tatruqun nisa, kar ku aukawa mata cikin dare. Wa arsil man yu'adhdhinu an-nasa annahum qadim, a aika wa arsala ya aika da man yu'adhdhinu an-nasa, wanda zai je sanar a cikin gari cewa annahum qadimuna, ga sunan sun iso. Qala al-hafiz ibnu hajar yace wa fil hadith al-hass al-tawadd wa al-tahabb khususan bayna az-zawjayn, wannan hadisin yana nuni zuwa ga kwadaitarwa akan kaunar juna da kuma wato san juna musamman tsakanin miji da mata. Ya anna shari'a ra'a zalika bayna az-zawjayn, dan shari'a ta kula da abin da zai kara dankon soyayya tsakanin miji da mata. Ma'atila'i kullin minhuma ala ma jaratil adatu bi sitri, shari'a ta kula da cewa kar kowa a cikin su ya kokarin leka abinda a al'adance dayan ba zai so ya gani ba. Hatta inna kullu wahidin minhuma la yakhfa anhu min uyubil akhir shay'un fil ghalib, ta yadda wato za a waye gari ka a waye gari kowa daga cikin su aibin dan uwan shi bai buya gare shi ba. Wa ma zalika fanaha an turuqi li alla yatali'a ala ma tamfuru nafsuhu an, duk da kusancin mata da miji tai da idan an zauna da wuya a ce ba a kowa bai san matsalar kowa ba, amma da haka shari'a ta ce kar ka zo wurin su da tsakar dare, saboda mene? Fayakunu mura'atu zalika fi ghairi zawjaini bi tariqil aula, da haka kula da wannan a waɗanda ba mata da miji ba, kula da abin da zai kawo soyayya da kauna tsakanin musulmai da gujewa abin da zai kawo fada da rikici daga ba tsakanin musulmai, ya fi cancanta tsakankanin wasu wanda ba mata da miji ba fiye da mata da miji. Wa fi tahridu ala tarki ta'arrudi lima yujibu su'al dhanni bil muslim, kuma wannan yana nuni zuwa ga kwadaitar da musulmi akan ya kauda kai daga abin da zai jawo kai wa musulmi mumunan zato, ka kauda kai daga duk abin da zai ja ka munanta zato ga dan uwanka musulmi. Allah ya tsare. Sai mallam ya ci gaba da cewa wa fi sahihaini kana yatruqu ahlahu laylan kana la yatruqu ahlahu laylan yadkhulu alayhinna ghudwatan aw ashiya, ya zo a cikin littafin Bukhari da Muslim cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ya kasance la yatruqu ahlahu laylan, baya zuwa gidansa idan ya dawo tafiya da tsakar dare, sai dai yaqdumu alayhinna yadkhulu alayhinna, yakan shiga gidan shi ne ghudwatan idan gari ya waye aw ashiyatan ko da yammaci. Wannan hadisi da shi da na bayansa duka Bukhari ne ya fitar da su, da al-Imamu ainihin Muslim duka sun fitar da shi. Wancan da muka karanta na farko a Bukhari da Muslim sun fitar da shi ne daga ainihin wato hadisin Jabir dan Abdullah, wannan kuma daga hadisin sahabi Anas dan Malik, Allah ya kara musu yadda gaba daya. Wa kana idza qadima min safarihi tulaqqa bil wildani min ahli baiti, haka yazo da wannan wasalin tulaqqa, amma abin da yake a cikin nuskoki na littafan shine tulqiya, tulqiya da albina lil majhul. Wa kana idza qadima min safari, manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya kasance idza qadima min safari, idan ya dawo daga tafiya tulqiya bil wildani min ahli, akan je a tarbo shi da kananan yara cikin mutan gidansa. Qala Abdullah ibn Ja'far, Abdullah dan gidan Ja'far dan Abu Talib yace wa innahu qadima marratan min safari, a irin haka wata rana manzon Allah
sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ya dawo daga wata tafiya, fasubika bi ilai, sai aka riske shi tare da ni a cikin na farko farkon da suka je gare shi. Fahamalani baina yadayhi, sai ya dauke ni ya sanya ni a gaba gare shi akan abun hawa. Thumma ji'a bi ahad ibnai Fatima, sannan aka zo da daya daga cikin ƴaƴan Fatima radiyallahu anha, imma Hassan wa imma Husayn, daya daga cikin waɗannan manyan sharifai, Hassan ko dai Husaini ƴaƴan Abu Ali dan Abu Talib radiyallahu anhuma wa an abi. Aka zo da daya daga cikin waɗannan samarin ƴan aljanna, shugabannin samarin ƴan aljanna, fa ardafahu khalfahu, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauke shi, sai shi kuma ya sa shi a baya, sai zama manzo Allah yana tsakiyansu kenan. Kamar yadda ka san ana yi makeke irin goyon nan gaba da baya, ko a yawan machine 3-in-1, haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi musu da irin wannan hawa din. Yace qala fadakhalna almadinata salasatan ala dabba, muka shiga cikin garin Madina mu uku akan abun hawa daya. Malamai sun yi hujja da wannan akan halaccin mutum uku su hau abun hawa guda daya, inda ba za su cutar da abun hawan ba, 3-in-1 da yake ko ba laifi. Amma ba ce a je ka je kana dan a taba ka dibo su duma duman mata kamar sabon biredi haka, ka zo ka sa su wata ma rabin jikinta akan karfi, ba irin wannan yake nishi ba. Ina fata mun gane. Eh, amma dai ya halasta idan da bukata mutum uku suna iya hawa babur ko su hau jaki ko su hau raƙumi ko makamancinsa, idan da bukata, kuma idan ba za su cutar da abun hawan ko su cutar da shi ko su cutu ba. Sai dai kuma irin yanayin da zai zama doka kuma ta hana, to wannan kuma ku bi doka kuma ku zama lafiya, saboda kada rasauki su kama ku ko karota su kwace muku ƴan kuɗaɗen ku, gara ku haƙura ɗayan ya hau wani mashin ya tafi. Wa kana wannan riwaya Imam Muslim ce ya fitar da ita a cikin abwab na fada'ilus sahaba, cikin fada'ilu Abdullah ibn Ja'far radiyallahu anhuma. Wa kana ya'tiku al-qadima min safarihi wa yuqabbiluhu idha kana min ahlihi, manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ya kasance ya'taniqu, yana runguman al-qadima min safarihi, wanda ya dawo daga tafiya, wa yuqabbiluhu kuma yakan sumbance shi a goshi ko kumatu, idha kana min ahlihi, idan ɗaya ne daga cikin mutanen gidansa. Qala az-Zuhri yace an Urwa an Aisha qadima Zaid ibn Harithah al-Madina wa Rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama fi baiti. Aisha radiyallahu anha tace Zaid dan Haritha radiyallahu anhu, wannan bararren bawa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ya zo garin Madina a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yana daki na fa'atahu, sai Zaid ya buye iske shi. Faqara al-baba, Zaid ya kwankwasa kofa. Faqama ilaihi rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi sallama uryana, manzon Allah ya miƙe ya tafi zuwa gare shi. Annabi din yana tambur bai sa sutura ba, ya jirru thawbahu, yana jan tufansa. Wallahi, aka ce wai tace, ma ra'aituhu uryanan qablahu wala ba'dahu, ban taba ganin shi ba tambur babu sutura sai ranan, banda ranan ban taba ganin shi ba, kafin ranan da bayan ranan. Fa'ata naqahu wa qabbalahu, sai sumbance shi ya ainihin rungume shi ya sumbance shi. To wannan kissa a yadda take haka da'ifiya ce jama'a. Al-Imam at-Tirmidhi, Al-Imam Abu Dawud da Tirmidhi suka fitar da ita da isnadi wanda yake akwai inqita'i a cikin sa, kamar yadda yazo a cikin littafin Mu'jamus Sahaba na al-Imam Abu Nu'aym a cikin Mu'jamus Sahaba, daga wani mutum ne mai suna Muhammad ibn Abdullah ibn Ubayd ibn Umayr al-Laythi, wanda malamai sun yi rubdugu akan cewa mutum ne mai rauni. Al-Imam al-Bukhari a cikin Al-Mu'jam al-Awsat da cikin ad-du'afa dinsa, haka Al-Imam al-Uqayli a cikin ad-du'afa al-Kabir, haka ad-Darqutni a cikin ad-du'afa wal-Matrukin, haka Al-Imam Ibn al-Jawzi a cikin littafin shi ad-du'afa wal-Matrukin. Duk waɗannan malaman da wasun su sun yi magana akan shi. Bukhari yace munkarul hadithi. Sannan bayan haka kuma akwai inqita'i tsakankanin ainihin wato Sha'abi mai riwayan da malamin da ya rawaito daga gare shi na farko kenan. Na biyu kuma ya tabbata a cikin riwaya wadda al-Imam al-Bukhari ya fitar a cikin al-Adab al-Mufrad cewa ya halasta runguman juna din tsakanin namiji da namiji ko mace da mace ko muharrami da muharrami idan an dade ba a ga juna ba babu laifi ya halasta sannan batun kuma tsareci manzo Allah sai ya san bai taba fitowa tsirara haka har wani ya ganshi amma iyalan shi bisa al'ada dan sun ganshi babu sutura ba wani abu bane wannan daban a bisa al'ada dan haka waɗannan maganganu suka zo sun zo da nakara a cikin matanin shi yasa malamai suka kyamaci abin da ke cikin hadisin na nakara wallahu ta'ala a'lam sai malam ya ci gaba da cewa qalat aisha lamma qadima ja'farun wa ashabuhu talaqqa an-nabiyyu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama talaqqahu an-nabiyyu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama fa qabbala ma bayna aynayhi wa atanaqa Aisha radiyallahu anha take cewa lamma qadima Ja'farun wa ashabu lokacin da Ja'far dan Abu Talib da jama'arsa suka zo daga kasar Najashi kenan daga Habasha talaqahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya je ya tarbe su fa qabbala ma bayna aynayhi ya sumbance shi tsakankanin idanunsa guda biyu a daidai goshin sa kenan wa atanaqahu kuma ya rungume shi wannan riwaya al-Imam Ibn Abi Dunya ya fitar da ita a cikin Kitabul Ikhwan da kuma al-Imam Abu Ya'la a cikin Mu'jam dinsa sai ainihin al-Imam Abubakar al-Baihaqi a cikin Shu'abul Iman da yake isnadin sa akwai maganganu akan shi amma matanin ya tabbata da waɗancan maganganu da suka tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wa qala ash-sha'bi sha'bi yake cewa wa kana ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama idha qadimu min safarin ta'anaqu sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama sun kasance idha qadimu min safarin idan suka dawo daga wata tafiya ta'anaqu suna rungumar junansu al-imam abu ja'far at-tahawi ya fitar da wannan a cikin littafin sharhu ma'anil athar aka al-imam al-baihaqi a cikin sunan dinsa al-sheikh al-albani muhammad nasiruddin rahimahullah ya inganta wannan riwaya a cikin as-sahiha lamba ta 160 wallahu a'lam wa kana idha kadima min safarin bada'a bil masjidi faraka fihi rak'atayn har ila yau manzon Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama ya kasance idan ya dawo daga tafiya yakan fara zuwa masallacinsa ne sai yayi sallah nafila raka'a biyu sannan ya wuce gida al-imam al-bukhari da muslim da abu dauda suka fitar da wannan riwaya daga sahabi ka'ab ibn malik radiyallahu anhu to wannan dangane da zikirori kenan da maganganun da ya kawo mana nan ladubba waɗanda suke da alaka da tafiya tun daga fita gida kaji har zuwa dawowa sai malam yace faslun fi hadihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama fi adhkarin nikah wannan fasali kuma zai magana ne akan tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama game da zikirorin daurin aure da tarewa sabata anhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama annahu allamahum khutbatal haja ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama cewa ya karantar da sahabbai khutbatul haja jawabun bukata wanda kamar yadda ibnu mas'ud yake fada cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama yana karanta musu wannan mabudin jawabi yana koya musu qur'ani mai girma wannan huduba ita ce fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ثم يقرا الايات الثلاث يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله
وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya yin wani jawabi a ko ina ne sai ya bude shi da wannan addu'a da wannan tashahudi da wannan zikirori, to sannan sai ya gabatar da siga da magana akan neman auren ko makamantan su, sannan ko wa'azi ne ko jawabi ne ko hudubar juma'a ce ko ta menene, haka yake fara dukkanin hudubun sa salawatullahi wa salamuhu alaihi. Ma'anan wannan huduba a takaice shine cewa alhamdulillah yakan zo wani lokaci da lafazin innal hamda lillah da inna wanda take musakkala ta taukidi, godiya ta tabbata ga Allah, ko kuma lallai godiya ta tabbata ga Allah ne. Nahmaduhu wa nasta'inuhu, muna godewa Allah kuma muna neman agaji da taimakon Allah. Wa nastaghfiruhu, muna neman Allah ya gafarta mana zunubanmu. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina, muna neman Allah ya tsare mu daga sharorin kawunan. Wa sayyiati a'malina, a wata riwaya wa min sayyiati a'malina, kuma muna neman Allah ya tsare mu daga sharro daga munanan ayyukan. Man yahdillahu fala mudilla, duk wanda Allah ya shirye shi babu mai batar da shi. Wa man yudlil fala hadiyala, wanda Allah ya batar babu mai shiryatar da shi, wanda ya bata babu mai shiryatar da shi. Wa ashhadu an la ilaha illallah, ina shaida cewa babu abun bauta bisa gaskiya da cancanta sai Allah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, ina shaida cewa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama bawan Allah ne kuma manzon Allah ne. Summa yaqra'ul ayati thalath, sannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ya karanta ayoyin nan guda uku. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun, ya kumu mai ku ji tsoron Allah iyakar jin tsoronsa, kar ku sake ku mutu sai kuna musulmai. Wannan aya ce a cikin Ali Imran. Sai kuma ya faɗa ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, ya ku taron mutane, ya ku mutane gaba ɗayan ku ji tsoron Allah ubangijinku. Alladhi khalaqakum min nafsin wahida, Allahn da ya halicce ku daga rai guda ɗaya shine Adam. Wa khalaqa minha zawjaha, sannan ya halitta wa wannan ran watan ya halitta mishi matarsa. Wa basta minhuma rijalan, sannan ya tsirar da mazaje kaseeran da yawa, wa nisaa da mata daga waɗannan maza daga waɗannan namiji da macen. Wattaqullaha, ku ji tsoron Allah. Alladhi tasaaluna bihi, wanda kuke roƙon juna da shi. Wal arhama, kuma ku ji tsoron yanke zumunta, idan an karanta da wal arhama kira ay wattaqul arhama innallaha kana alaikum raqiba, dalle Allah ubangiji yana gadi yana kiwon abin da kuke. Wannan ita ce aya dake farkon suratul nisa'i. Sannan ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, ya Allah ubangiji, ya ku wanda kuka yi imani, ku ji tsoron Allah ubangiji, ku faɗi magana wacce take mai kakkiya. In kun yi haka yuslih lakum a'malakum, sai Allah ya gyara muku ayyukanku. Wa yaghfir lakum dhunubakum, sai Allah ya gafarta muku zunubanku. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima, wanda da yake jin tsoron Allah yake biyayya Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, to wannan ya samu rabo rabo mai girma. Waɗannan ayoyi guda biyu kuma suna cikin suratul ahzab ne. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan karanta waɗannan ayoyi, sannan wani lokaci kan ƙara a bayan su da fa inna asdaqal hadisi kalamullah wa ahsanal hadi hadi muhammadin wa sharral umuri muhdathatuha fa inna kullal muhdathatin bid'a wa kullal bid'atin dalala wa kullal latin finnar. Wannan itace khutbatul haja da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yin ta. Qala shu'ba, shu'ba yace qultu li abi ishaqa, na tambaye abu ishaqa nace hadhihi fi khutbatin nikahi, yakan yi ne a jawabin neman aure ko daura aure. Aw fi ghairiha, ko har a wasu wuraren. Qala fi kulli haja, yace a kowace bukata. Wannan karin al-Imam at-Tayalisi ya fitar da shi a cikin musnadin sa, haka na al-Imam al-Baihaqi shi ma ta kan hanyar al-Imam at-Tayalisi din. Asalin wata riwaya kuma al-Imam Abu Dawuda ya fitar da ita, haka Tirmidhi, haka Nasa'i, haka Ibn Majah, haka al-Imam Ahmad, haka Baihaqi, haka Tahawi a cikin Mushkilul Athar, dukkanin sun fitar da shi ta hanyoyi daban-daban daga ainihin sahabi
Abdullahi dan Mas'ud radiyallahu anhu. Al-Imam Tirmidhi da kanshi hasana wannan riwaya. Al-Sheikh Al-Albani Muhammad Nasiruddin rahimahullah ya da littafi musamman mai suna Khutbatul Haja allati kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'allimuha ashabahu. In kun tuna a baya mun yi magana akan wannan littafi, Al-Sheikh Al-Albani ya tattara riwayoyin da fa'idoji da ya fitar da maganganu da yayi na ainihin wato kokarin fitar da sharhi da fahimta akan wannan hadisi. Daga ciki akwai maganganun da malamai suka yi, kamar Ibn Taymiyyah yayi magana akan waɗannan dama'ir na af'alul khamsa, cewa nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kaga dukannin yana nunawa da damirin jam'i nahmaduhu, muna gode masa, shi mai magana da shi da sauran masu jinsa ya wakilce su wajen godewa Allah, haka wajen neman isti'ana, haka ne wajen neman gafara, haka wajen neman Allah ya tsare mu daga sharorin kawunan. To amma da aka ji can gaba sai kuma yace ashhadu, anan bai ce wa nashhadu ba, yace bambanci shine kana iya wakiltar wani a waɗancan abubuwan. Ana iya nema ma wani gafara, ana iya nema ma wani taimakon Allah, ana iya nema ma wani Allah ya tsare shi daga sharrin kansa, amma ba za ka iya wakiltar wani a wurin yi mishi kalmar shahada ba. Kowa sai dai yayi tashi, dan haka a wajen shahada wa ashhadu an la ilaha illallah, kuma ba daidai bane kai ka zo yin wannan jawabi ka canza shi daga lafazin ifradi dinnan zuwa lafazin jam'i, ba daidai bane jama'a. Wannan zai zama shiga gaba ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan malamai suka yi magana akan mas'ala ta ƙara wasu lafuzza ko ragewa, cewa wasu zaka ji suna cewa nasta'inuhu wa nastahdiyuhu wa wane ne wa wane ne, duk wannan ma ba daidai bane. Ka baro manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin shi yadda yayi shi, ba a rage masa ba a ƙara masa. Da gaskiya abubuwan da malamai suka tattauna a kai suka dan kai suka kawo akan mas'alar, inda aka ambaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wa ashhadu anna muhammadan, shin zaka tsaya kai salati, da kuma can ƙarshe wa khairul hadi hadi muhammadin, shi dai annabi din bai salatin kuma shi ai kanshi ne. Sai wasu suka ce a dauki umumin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi Allah wadare da duk mutumin da yaji an kira sunansa bai mai salati ba. Suka ce karkashin wannan idan an kira sunansa to ayi mai salati, ko a ina ne, ko a cikin sallah ne, ko a cikin kiran sallah ne, ko a ina kaji an kira manzon Allah ka cike da sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama. Wasu malamai mu hakikai suka lura cewa a wannan umumin akwai inda ake istisna'in sa, shine irin waɗannan wuraren waɗanda basu zo da haka aikace ba, suna ganin su sun fi natsuwa da abari. Wannan mahalli ne na ijtihadi, ba mahalli ne na fitina ko rikici ba. Amma dai babu shakka akan mai ji kam lalle wajibi ne yayi salati wanda yaji an kira sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, inde ba a wurin da malamai suka yi nasu istisna'at din ba, to wajibi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama salati shi da mutanen gidansa. Baya ga haka ya halasta mutum yana iya tsayawa a ƙarshen faɗin shi wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, babu laifi kuma ya ƙara da waɗannan ayoyi, babu laifi ya ƙara da wannan magana. Fa inna asdaqal hadisi kalamullah, abinda yake so shine wannan, kamar yadda kaji ya faɗa a riwayar da aka ƙara ta Imam Tayalisi da Imam Al-Baihaqi cewa a kowace bukata ta yin wani jawabi, to haka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yake fara jawabinsa. A kowace bukata ta jawabi, sawa'un ta aure din ce, ko ta jihadi, ko karantawa, ko hudubar juma'a, ko wane ne, sai zama kenan abinda yake sunna shine musulmai ahlus sunna musamman su saba da wannan lafazi, ya bi bakin su ko ina suke, ko akan wata turba su dinga karanta wannan addu'a, su yi watsi da dinna wani can daban, sawa'un wani can daban din nan wani shehi ne, ko wani malami, ko wani mai fasaha, ko kuma su kankin kansu ne suka yi wa kansu. Duk kowaye mutum na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi nashi nagarta, ya fi nashi kyau, ya fi nashi asali. Ba daidai bane kana ahlus sunna ka dinga yin abin da zai kama da kamar kana kyamar larabcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai in ka zo ka dinga yin naka inda barin da sajda'i da takallufi da makamantansu. Da haka wannan duka abin da ya kamata a lura da shi kenan game da wannan ainihin jawabi. To idan a wajen daurin aure ne, inda shi ne asali, idan aka zo shi za a fara yi a buɗe taron da shi, daga nan kuma a ce to wane, wa ni wani ina neman auren wancan makaina ko mawani shikenan su kuma su baka ayi addu'a tashi ya zama wannan shine jawabin da za a bude zancen da shi sawa'un wanda zai bude wannan zancen limamin ne da ake cewa mai daura aure koko uban yarinyan ne koko shi angon ne ko waliyin sa ko kuma duk wanda yake shine shugaban wannan zama daurin aure fa asali yadda yake ba a bukatar wani malami fa jama'a ko al'ada ce malami bai da portfolio a daurin aure waliyai ne suke da shi wannan da zace ga malami na daya ga na biyu ga na uku duk wannan dabaru ne kawai na samun malamai abin nan function za su dinga yi amma malami da sunan malami bai da wani mahalli a gun daurin aure wataƙila saboda jahilci da yau mutane katutu ba su sanya ake daura aure ba da haka dole su bukaci malami a wurin zaka iya ba mutane wannan uzur dan aka ce babu malamin kuma aka zauna za a rasa ya za'i ne za a rasa ina za a kamo to sai zama akwai malami wanda zai ce to kai wani ne ba kai kuma wani ba shi in baka yi siga bai ga maka yadda ake yin siga kaga kamar wani abun nan ne wato dan agaji ne kawai a wajen wanda zai tuna muku yadda ake kuma mun gane kuma ba dole sai an yi wannan kafa uku ba siga kafa uku da kafa ɗaya ma ta yi ba kuma yin shi ake a munafurta din nan ana rada a kunna ba duk wannan wasu al'adu ne da aka shigo da su a kasashen mu din nan zaga ɗan izala da yake suna da wayo har lasifika suke sakawa tun bayo ma dan kowa ya ji amma zaga a gargajiyance sai a zo a sa kunne da baki haka ana rada ba wanda ya sa abin da suke kaga ai ba za ku sheda ba tunda ba ku sa abin da suka faɗa ba a taƙaice idan aka zo ɗaurin aure za a fara da wannan jawabin ne shine mabudin zaci to daga nan an yi amma ba'adu ƴan uwa abin da ya tara mu anan kamar da kuka sani shine kaza 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 ga wani shine waliyin amarya wance ga wani shine wakilin ango ko kuma shine angon da kanshi za su yi siga mu ko mu sheda shikenan suna yin siga babu laifi a cikin addu'a addu'a ai tako mumuni ne aka ce ko amma ba sai an ce wani yayi ta farko wani yayi ta biyu wani yayi ta uku wani cike mana da salati da Fatiha wane kuma yayi kaza duk su ta wasu ƴan dabaru duk ƴan dabaru ne zaka ga suna yi galibi wannan yace yi lafi da izaja'a wannan yace alam nashara da wa shamsi wannan yace kaza to me kenan kamar da mallam Jafar yake fara Allah ya gafarta mashi don kace haka to me kenan ai ba shine addu'a ba wannan addu'a shine a ce ya Allah kai mana kaza Allah ka gafarta mana Allah ka ba mu kaza Allah ka raba mu da bala'i kaza babu laifi a cike da ayoyin alqur'ani dan tawassuli da tabarrukin da ke cikin su amma ba ya zama sune mujarradin addu'a ba indai ba lafuzin da suka zo a cikin alqur'ani wanda suke dauke da addu'a ba wallahu a'lam to baya ga mahallin aure kamar yadda ya ambata mahallin duk wani jawabi jama'a duk wani jawabi mahallin sa shine a fara da wannan to wasu suna kawo zari'a akan cewa ku da kuke nacewa saiwa sai khutbatul haja an samu a cikin abinda aka ciro daga salaf da yawa tun daga cikin sahabbai da tabi'ai da atba'ut tabi'ina da na bayan su suna fara jawabansu da wasu irin salo na huduba ko na tahmidi da salsala ba irin wannan ba wanda alal aqal yana nuni zuwa ga su ba su fahimci dole sai na annabin ba sallallahu alaihi wasallam to wannan gaskiya ne ta fuskar cewa akwai maganganun da aka rawaito da dama daga wasu daga cikin salaf waɗanda suka yi abin da ya saba wannan ko da mun ɗauka cewa fassarar shi shine to ba dole ba ne ko to amma dai na annabi ya fi wa yake da shakka akan cewa na manzon Allah ya fi na wani wa yake da shakka akan cewa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya karba kuma kai me yasa zaka bar na annabi ka kama na wani wanda zai faɗa maka wannan magana a lokaci guda kuma akwai wani abin da ya tabbata daga annabin daga salafin kuma zaka ga bayani sai gane to yanzu wannan ya samu abin makalewa ne dan ya ci mutuncin wannan addu'a ba wai dan da gaske yana nufin gaskiya bane dan yana faɗa wannan magana zaka kalli sai ga bayi da gimu suka ci mushi to amma kuma an samu duka salaf suna barin gimu kai dan sanda ne ko dan karota ne kai me yasa ka suke gimun ka dan sai ce maka ya akwai sabanin malamai kaji mu dan ya samu wani sabanin da zai makale a kasan shi ko to da ka sai ka iya tattaunawa da irin waɗannan sannan wajen rubutu idan rubutun littafi ne ko wani abu makamancin haka an samu malamai a cikin salaf hasi ibn taymiya suna farawa da wannan irin khutbatul haja inda aka samu bambancin salo shine a wajen rubutun wasiƙa da saƙonnin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rubuta ma wasu daga cikin sarakuna yake rubuta bismillahir rahmanir rahim min muhammadur rasulullah ila fulan assalamu ala man tabal huda kuma kamantan su to kaga wannan kuma wani salo ne na daban shi kuma game da rubutun sako na wasika amma har rubutun da tafai an samu da dama daga cikin salaf suna yin haka sannan a wannan zamanin kuma malaman da suke bin tafarkin salafiya irin su albani da daliban makarantarsa da ire-iren su sun raya wannan ainihin sunna daga cikin sunnanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda a nan gida Najeriya alherin Allah ya kai ga malamin mu malam Muhammad Awwal Adam al-Albani rahimahullah yana daga cikin na farko-farko kuma ba shi bane na farko gabaki daya wanda ya raya ambaton wannan khutbatul haja har ta bugari ko ina aka saba da ita muna fata Allah ubangiji ya ba su ladan da yake baiwa mutanen da suka raya sunna da ta mutu wallahu a'lam sai malam ya ci gaba da cewa wa qala idza afada ahadukum imra'atan aw khadiman aw dabbatan falyakhudh binasiyatiha waliyad'u Allah bil baraka wa yusammi Allah azza wa jalla waliyaqul Allahumma inni as'aluka khayraha wa khayra ma jubilat alayhi wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma jubilat alayhi yace kuma manzon Allah sallallahu alayhi wa alihi sallama yace idza afada ahadukum ra'atan idan dayanku ya samu karuwa da mace ya auro mace kenan aw khadiman ko ya siyo bawa ko aka bashi kyauta ko aka bashi ganimar yaki aw dabbatan ko abun hawa ya mallaki wani sabon abun hawa fari akhudh bi nasiyatiha sai kama goshin mutumin wannan bawa din ko goshin matar ko idan abun hawa ne in zai iya kama goshin ko wani bangare ko a yanzu a zamanance ya dafa kan motar ko kan babur din duka babu laifi wal yad'u Allah bil baraka sai ya roki Allah Allah ya sa albarka akan wannan abun hawa ko wannan mata ko wannan bawa ya rubuta shi anan da wayusammi amma yadda yazo a cikin riwaya ta al-imamu Abu Dawuda shine waliyusammi kamar yadda nan yace waliyad'u da lamul amri haka waliyusammi da lamul amri da fi'li mudari wanda yake majzumun bi lamil amri wa lamat jazmi hasbu al-ya yanahu mu'tal waliyusammi Allah azza wa jalla sannan ya ambaci Allah ubangiji subhanahu wa ta'ala waliyaqul sai yace Allahumma inni as'aluka khayraha wa khayra ma jubilat alayhi ya Allah ina roƙonka ka bani alkhairin wannan mata ko wannan dabba ko wannan bawa wa khairi ma jubilat alayhi da alherin abinda aka kera ta akan shi abinda yake dabi'at wa a'udhu bika min sharriha Allah ka tsare ni daga sharrinta wa sharri ma jubilat alayhi da abinda aka halicce ta akan shi na sharri al-imamu Abu Dawud da Ibn Majah suka fitar da wannan riwaya haka al-imamu al-Bukhari a cikin littafinsa khalqu af'alil ibad da ainihin al-imamu al-Baihaqi a cikin sunan dinsa da isnadi amru ibn shu'aib an abihi an jaddihi al-imamu abu abdullahi al-hakim an-naysaburi ya inganta wannan riwaya haka al-imamu al-iraqi a cikin littafinsa na ainihin wato al-mughni an hamil al-asfar haka kuma al-shaykh al-albani a cikin littafin adabu zifafi fi sunnati al-mutahhara wannan ya daga cikin addu'o'in da ake yi a bayan an kawo maka amaryarka ko ka amaryar mutunci ko amaryar mota ce ko dai mace ce sai ka dafa sai ka mata wannan addu'a zaka yi ilhaqin wannan da duk wani sabon abu da zaka yi amfani da shi kaman handset ko computer ko wani abu dai wanda a dabi'ance yana iya zama da wani hadari ko wata manfa'a babu laifi kai ilhaqin sa kai wannan addu'a dan neman Allah ubangiji ya baka falalarsa idai ko su malamai sun ce a tsaya iya abubuwa masu rai kamar da kaji anan mutum mata aure ko mutum wanda yake ainihin wato bawa ko kuma dabba abun hawan take ita ma mai rai a ganin su ba za a yi ilhaqin sauran abubuwa ba amma gaskiya saboda Allah mu fata wanda malaman suka bayar shine babu laifi ana iya ilhaqi da ita ana iya yi ma mota ana iya babur ana iya keke ana iya ma computer ko handset ko wani abu makamancin sa da gaskiya abun amfani na yau da kullun wanda bisa dabi'a da al'ada suna iya zama mabudin alkhairi gare ka kuma suna iya riskakka da wani sharri ko wata fitina ko ibtila'i Allah ya tsare mu wallahu a'lam bisawab sai yace wa kana yaqulu lil mutazawwij manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama yakan yi addu'a ga mutumin da yayi aure yace da shi barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair Allah ubangiji ya maka albarka Allah ya sa maka albarka da kai da matarka Allah kuma ya hada ku akan alkhairi. Al-Imamu Abu Dawuda da Tirmidhi da Ibn Majah suka fitar da wannan riwaya a cikin littafan su daga sahabi Abu Huraira, Allah ya kara masa yadda, ta hanyar hadisin ainihin Abu Huraira kamar da muka ambata. Al-Imamu Nawawi ya inganta wannan riwaya a cikin littafin shi na Al-Azkar, haka Al-Imamu Sirajuddin Ibn al-Mulaqqin a cikin Al-Badr al-Munir, haka Sheikh al-Albani a cikin Sahihu Abi Dawud. Zaka riwaya ce tabbatacciya wanda malamai suka tabbatar da ingancinta. Addu'ar da ake ma ango, barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakum fi khair, yafi ita ya kamata a dinga mishi, ba a dinga ce mishi ango ka sha guda, ango kaza kaza, ai ta yin wasu raha da ragowar magudancin da aka gada ba. Wa qala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace, law anna ahadakum idha arada an ya'ti ahlahu, da a ce dayan ku idan yayin nufin zakke wa iyalansa, yayin nufin tarayya da iyalansa, qala da zai ce bismillah, Allahumma jannibna ash-shaytan wa jannib ash-shaytana ma razaqtana, fa innahu in yuqaddar bainahuma waladun fi dhalika lam yadurruhu shaytanun abadan. Wannan riwaya ta zo da cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, law anna ahadakum idha arada an ya'ti ahlahu, da a ce dayan ku idan ya so ya zakke ma iyalinsa, qala zai ce bismillah, da sunan Allah nake fara wannan tarayya da iyalina, Allahumma jannibna ash-shaytana, ya Allah ka tseratar da mu daga barin shaytan, Allah ka nesanta mu daga shaytan, wa jannib ash-shaytana ma razaqtana, Allah ka tseratar da shaytan daga abinda zaka azurta mu da shi na da, fa innahu idan yayi wannan addu'a, in yuqaddar bainahuma waladun fi zalika, idan da Allah ya kaddara wannan saduwar za a samu da a karkashin ta, lam yadurruhu shaytanun abada, da dai shaydan ba zai cutar da dan ba. To kuma koda ba a kaddara samun da a wannan ba, kamar da wasu rayin suka nuna, wannan zai tsare su daga tarayya da shaydan wajen saduwa da matarsa, wanda ku dibbe haka ba, shaydan yana iya zuwa ya taya shi ya musharaka da shi wajen tarayya da matar nasa. Waɗannan suna daga cikin hadisan da suke tabbatar da samu shaydanu masu cutar da dan adam, da kuma cewa cutar wasu ga dan adam ba wai waswasi bane kai, ba waswasi bane kai, akwai cutarwa ta jiki, akwai cutarwa a cikin tunani, akwai cutarwa game da hankalin su da makamancin haka. Malamai sun yi maganganu da dama akan fassara lam yadurruhu shaytanun abada, shaydan ba zai cutar da shi ba. Me ake nufi da rashin cutarwa? Wasu suka ce shaydan ba zai sanya mashi waswasi ba, wasu suka ce kafirci ne shaydan ba zai iya kai shi gare shi ba, wasu suka ce shaydan ba zai halakar da shi, halakar daga a ƙarshe zai fita daga imani ya shiga cikin kafirci ko cikin lissafin yan wuta ba. Wasu suka ce abinda yake nufi shine faduwar da zai ta farko din nan, shaydan ba zai samu halin zungurar shirin da aka haife shi ba. Duk waɗannan fassarori da zaka iya samu su a cikin Fathul Bari, Ibn Hajar ya kawo su, ya maganganu kala daban-daban a kansu. A takaice dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shaydan ba zai cutar da shi ba. Abinda yake so sai kai imani ka sallama, kuma sai kai aiki da wannan addu'a. Wallahu ta'ala a'lam. Wannan hadisi al-Imam al-Bukhari ya fitar da shi da Muslim, haka al-Imam Ahmad a cikin wurare da dama a cikin sunan Musnad dinsa, baya ga shi ma al-Imam Abu Dawud da Tirmidhi da Ibn Majah su ma sun fitar da shi riwaya daga sahabi Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhu wa an abi. Fasl fi hadiyi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama fima yaqulu man ra'a ma yu'jibuhu min ahlihi wa malihi, ce wannan fasli zai magana akan abin da ya kamata mutun ya fada idan ya ga wani abu ya burge shi a cikin iyalansa, ƴaƴan shi ko matansa ko dukiyarsa ko shi kansa, wani abu wanda a al'adance zai ji dadi, ya ji alfahari, ya ji cewa ya cimma buri a rayuwarsa, ya rayu har ya ga ƴaƴansa sun zama manyan mutane, sun zama babba masu ainihin karama da falala, mahadata alqur'ani, manyan ƴan boko, farfesoshi, likitoci, ƴan siyasa, attajirai, ya rayu ya ga ƴaƴan shi sun kai wannan matsayi, ko ya ga wani abu na alheri a cikin dukiyarsa, nasara a cikin harkokinsa, ko ɗaukaka a cikin sana'arsa, me zai ce? Ba alfahari zai yi ya irin yadda wancan ya ce, ma azunnu an tabida hadhihi abada wa ma azunnu sa'ata qa'ima, idan ka yaka sai ka shiga cikin tasku da bala'i ka kai ga kafirci, kuma Allah yana iya jarabtarka da lalacewar dukiyar kamar yadda wannan shi ma Allah ya jarabce shi. ba kuma irin na Karuna da zakai alfari kace innama utituhu ala ilmin indi dabara ta ce ta bani ba saboda na iya na san yadda ake neman kudi na iya neman kudi shi sa na samu kar ka fada irin wannan sai kai tawalu ga Allah ka gode masa ka fitar da haƙƙin sa da yace a fitar a baiwa talakawa kai ka ƙara zama mai kaskantar da kanka a gaban Allah malam yace yuzkaru an Anas radiyallahu anhu annahu qala anhu annahu qala ana ambata daga Anas dan Malik Allah ya ƙara masa yadda daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama cewa manzon Allah ya ce ma an'ama Allahu ala 'abdin ni'matan fi ahlin wala malin aw waladin fayaqulu ma sha Allahu la quwwata illa billah fayara fihi afatan duna al-maut wa qad qala ta'ala walaula id dakhalta jannataka qulta ma sha Allahu la quwwata illa billah malam yace an ambata daga sahabi Anas dan Malik yace babu wata ni'ima inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babu wata ni'ima da Allah zai ma wani bawa a cikin iyalansa ko dukiyarsa ko ƴaƴansa sai yace ma sha Allah wannan shine abinda Allah ya so yayi la quwwata illa billah babu ƙarfi ko dabara sai ga Allah ne ya faɗi wannan addu'a fayara fihi afata dunal mauti ba zai taba ganin wani abin tir ko abin ki a cikin dukiyar nan tashi ko iyalan shi ba indai ba mutuwa da Allah ya rubuta musu ba wa qad qala ta'ala alhalin Allah yana cewa walaula id dakhalta jannataka qulta ma sha Allahu la quwwata illa billah a cikin dai waccan kissa ta wadarib lahum masalan rajulaini ja'alna li ahadihima jannataini min a'nabin wa hafafnahuma bi nakhlin wa ja'alna bainahuma zar'a Allah dai ba da labari tsakanin wani mutum da wani abokinsa ko abokin tattaunawarsa musulmi da kafiri wanda ɗayan yana da gona guda biyu mai ruwa da kaza da kaza kaza da ya shiga ya ga abin da ya gani ya cika baki ya alfari shi kuma wancan ya mishi wa'azi ya ce a kafarta billazi khalaqaka min turabin thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula lakinna huwa Allahu rabbi wala ushriku bi rabbi ahada law la idakhalta jannataka qulta ma sha Allahu la quwwata illa billah shine wannan wurin ko da a ce da ka shiga gonar ka ce Allah shine ke da abin da yaso la quwwata illa billah babu ƙarfi ko dabara sai ga Allah to wannan a bisa matanin ayar babu lafi ana ya daukar shi a matsayin dalili akan yin haka yan kaga abu ya burge ka amma bisa wannan riwaya ta hadisi to wannan hadisi ya zo da matsaloli kala daban-daban al-imamu at-tabarani abul qasim rahimahullah shine fitar da riwayar a cikin al-mu'jamus sagir da Abu Bakar ibn Sunni a cikin amali yawmi wal layla kamar yadda Ibn Kathir ya kawo a cikin tafsirin sa daga littafin musnad na al-imamu Abu Ya'la al-Mawsili ta wani ta hanyar wani isnadi da yace daga Isa ibn Awn haddathana Abdul Malik ibn Zarara daga sahabi Anas dan Malik radiyallahu anhu wannan mutum mai suna Isa ibn Awn ibn Hibbana ya ambace shi a cikin as-siqat amma da aka bincika sai aka tarar malamai waɗanda ba ibn Hibbana ba sun ce majhuli ne kamar Imam Abdurrahman ibn Abi Hatim ar-Razi a cikin littafin shi na al-Jarh wa at-Ta'dil ya ce majhuli ne wanda dama kuma ibn Hibbana yana da irin wannan salam na amincewa da mutanen da wasu malamai ba sa yadda da su sai a matsayin majhulai saboda ba a san su ba sai a bakin mutum ɗaya ko biyu haka al-Imam Adh-Dhahabi ya tabbatar da cewa wannan mutumi majhuli ne kamar yadda ya ambata a cikin littafin shi Mizanul I'tidal sannan malamin nasa mai suna Abdul Malik ibn Zarara al-Imam Al-Azdi yake cewa hadisin sa ba mai inganci bane kamar yadda ya zo da wannan zance shi al-Imam Adh-Dhahabi a cikin Mizanul I'tidal haka Ibn Hajar ma ya kawo wannan magana a cikin littafin Lisanul Mizan da haka dai maganganu ne na malaman hadisi suke nuni zuwa ga cewa riwayar bata inganta ba ko da yake asalin abinda ta kawo na ma'ana yana da mashiga a cikin alqur'ani mai girma wallahu a'lam fasdun fima yaqulu man ra'a mubtalan yace wannan fasalin kuma zai bayyana mana abinda mutum zai faɗi ne idan ya ga mubtalan wanda Allah ya jarabce shi da wata cuta ko wata nakasa ko wani hali na tashin hankali ko wani bala'i da ya fado masa wani abu dai da aka gani aka tsorata ana gujewa kowa baya so irin wannan bala'in ya kawo gare shi kuma dama yana daga cikin tafarkin musulman kwarai shine a roki Allah was'alullahal afiyata ba a roƙon Allah bala'i bai daga cikin sunna mun karanta a cikin iktida yana daga cikin ta'addanci a cikin addu'a ka roki Allah ya sauka maka wani bala'i ko kuma bala'in da kake ciki ka ce ka yadda ba za ka roki Allah ya kawo maka da shi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je gaida wani mara lafiya ya same shi ya rame ya yi likif rashin lafiya ta kwantar da shi sai ya ce me kake faɗi ne ya ce cewa nake yi ya Allah wannan kadara da ka auku mini na karba ya Allah ya ce a'a ba za ka iya wannan ba ka dinga cewa Allah ya yi maka sannan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kalli irin addu'a da yake yana cewa la tatamannau liqa al'adu kar ku dinga cewa Allah ya kawo yaki to haka ba a cewa Allah ya kawo yunwa ko fatara ko Allah ya kawo tashin hankali din ka ji wannan maganganun wawaye ne wawa shike faɗan wannan ko ba ƙauye wanda yake tsamanin duk duniya ko iyakacin ƙauyen su ne ina ba ta mun gane wannan so dan haka idan ka ga wani wanda yake cikin wani bala'i ko ya shiga cikin wata fitina ko wani abu da ake jin tsoro abin da yake tsoro ne ko fitina ko bala'i ko talauci akwai addu'a da zaka karanta shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar malam yace sahha anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala manir rajulin ra'a mubtalan fa qala alhamdulillahi alladhi afani min mubtalaka bih wa faddalani ala kaseerin mimman khalaqa tafdila illa lam yusibhu dhalika albala'u ka'inan ma kana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace babu wani mutum da zai ga wani mubtalan wato wanda zai shiga cikin wani ibtila'i ibtila'in nan ko da ya zama ibtila'un ne diniyan haka malamai suka fasara ya shiga cikin wani sabo mutum ne mutumin kirki ya fada cikin wani sabo rashin gaskiya ko wani fasikanci ko wani zinubi ko wata tatabirza wanda dai abun Allah wadare ne abun aje a bada labari ne ana takaici ko kuma ya zama duniyawiyyan ibtila'i a duniya kare ta talab arziki asara rashin lafiya yunwa fatara bala'i duk wani abu da ya zama bala'i kama yadda Allah ya lissafa su wal nablunakum bi shay'in min al khawfi wal ju'i wa naqsin min al amwali wal anfusi was samarati to duk ire-iren waɗannan da duk wani abin da al'adan mutane abin tsoro ne ga ganin shi a matsayin tashin hankali wajen ya kasance ya gamu da wani abu wanda ya zama mishi bala'i wancan kuma wani abu da ya shafi addinin sa da ya kawar da shi daga kan jadda ko ya sa shi ya zama wani batacce a cikin aqida ko mai wasa da addini ko mai kutsawa cikin saban Allah ko mai kutsawa cikin tawilin ayoyin Allah ko mai kutsawa cikin wata fitina a cikin addinin Allah yana cikin ibtila'i shi sai ya kawo shi da lafazi na abin nan wato abin nan na kira cewa mubtalan duk wani wanda ya shiga cikin wani bala'i Allah ya tsare mu to haka kuma wanda mubtalan yana daga cikin kuma mubtalan har ila wanda aka zalunta wanda aka kwace mai dukiya ko aka kwace mishi iyali ko aka mishi wani sata ko aka irin zamanin nan aka kidnapping din sa shi ma ya zama mubtala ne duk ibtila'i idan kaga irin shi sai kai addu'a ka ce alhamdulillahi alladhi afani in mubtalaka bi ina roƙon Allah ubangiji ina godiya ga Allah ubangiji da ya min ya bani lafiya ya tsare ni daga abin da ya jarabce ka da shi ba wai zaka faɗa mishi ne hayyaji ba kama kana mishi gori kai ka kwana lafiya a addu'a ce haka lafazin ta yazo wa faddalani ala kaseerin mimman khalaqa tafdila Allah ubangiji wanda ya girmama ni ya daukaka ni akan da dama daga cikin halittun da ya halitta ina godiya ga Allah da ya mun wannan baiwa illa lam yusibhu dhalika albala'u yace da dai wannan bala'i ba zai taba riskan mutumin nan ba ka'inan ma kana ko mun girma wannan bala'i ba zai taba riskan shi ba insha Allah wannan hadisi Imam Tirmidhi ne ya fitar da shi a cikin littafin sa As-Sunan daga sahabi Abu Huraira haka al-Imam Ibn Majah haka Abu Nu'aym a cikin Hilya kenan haka al-Imam al-Baihaqi a cikin As-Sunan din sa al-Imam Nuruddin al-Haythami al-Hafiz al-Kabir rahimahullah ya inganta shi a cikin littafin Majma'uz Zawaid wa Manba'ul Fawaid haka Sheikh al-Albani a wurare daban-daban daga cikin wuraren akwai a cikin As-Sahiha a wuri biyu a cikin lamba hadisi na 602 da lamba hadisi na 2737 da kuma cikin littafin sahihu kalimi tayyib wanda yayi na ainihin wato Ibn Taymiyyah da haka dai riwaya ce tabbatacciya hadisi ne tabbatacce addu'a ce mai sauki alhamdulillahi alladhi afani min mubtalaka bihi wa faddalani ala katirin mimman khalaqa tafdila idan baka iya da larabci ba kana iya fada da Hausa ko da diyaran da kake ji. Nagode wa Allah Ubangiji wanda ya bani lafiya, ya tsare ni daga abin da ya jarabce ka da shi, kuma ya girmama ni akan da dama daga cikin halittunsa. Sai kuma kai ta kokari kana ta yin rihazal, kana koyi larabcin haka rike shi yadda ya kamata. Wallahu a'lam. Na'am. Wannan hadisin za a iya kafa dalilin shi a matsayin rigakafi, rigakafi da surar da ake yin shi yanzu a zamanance, wannan ba dalili bane akan shi, wannan addu'a ce da ya zama dalili da shi ma wancan tun sai a ce a dinga addu'a Allah ka tsare mu daga cuta kaza. Domin abinda ake nufi da suna rigakafi vaccination ba mujarradin addu'a ba ce, wani aiki ne na likitanci da ake yi, duk da fa ya halasta a musulunci, amma wannan ni a ganina ba dalili bane akai, a ganina wallahu alam, a dan kuncin fahimtata. Amma duk da haka asalin abin da ake cin rigakafi ya halasta a musulunci idan akwai bukata. Akwai wasu dalilai da suka zo suka yi nuni zuwa ga halastin rigakafi a musulunci, kaman hadisan da suka zo suna umarni akan daukan izina, ko kaman fadin Allah subhanahu wataala, wa khudhu hizrakum, ku yi taka tsantsan game da abu, kamar hadisan da suna umarni akan ayyuka irin na wanke hannu idan an gari ya waye, rufe kwanuka idan za a yi bacci, yin fitsari a wuri daban da ake yin wanka, da sauransu wanda suke nuna zuwa ga wasu ayyuka da ake yi na preventive measures, wato salon gintse yiwuwar samuwar cuta. To wannan sun fi ba da alama akan kiyasi da su akan halattar rigakafi, don su ayyuka ne, wannan kuma addu'a ce kawai. Wallahu a'lam. Na'am. To addu'a dai ta zo ne a kan sabuwar mata, sabon abun hawa, don kun yi wani saɓani da matarka ta je ta dawo tana a matsayin matarka, sai dai idan tafiyan ya kai ga har an yi saki, wataƙila ta yi idda, sannan aka ba ka sake ɗaurin aure, to yanzu sunanta sabuwar mata da lura da cewa an yi sabon aure, ko kuma a ce abun hawan ka canza shi ne, ko wani abu makamancin haka. Amma gaskiya in dai ba haka bane, abun hawanka ne ko daman matarka ce, to babu dalili akan sai ka sake yin wannan addu'a da sunan kamar kana mu'amalarta ta a matsayin sabuwar mata, babu dalili akan haka. Amma wannan bai hana yau da gobe ka dinga addu'a cewa Allah Ubangiji ya zama da ku lafiya, gama garin addu'a. Amma wannan prescribed addu'a ce wadda ga inda Annabi ya ce a yi ta. Wallahu a'lam. Malam ya ci gaba da cewa, faslun fi ma yaquluhu man lahiqat khuttiyara, wannan gaba za ta yi magana akan abin da mutum zai faɗa idan canfi ya riske shi. Canfi shi ne ɗabi'a da aka samu tun daga maguzanci a zamanin kafin zuwan musulunci da kuma bayan musulunci ma, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata a cikin hadisin Abu Dawuda cewa yana daga cikin abin da mutane ba za su gushe ba suna yi. Sukan kama tsuntsu ne a jahiliya sai su sake shi, idan suka sake shi sai riga su mishi wata alama ko an sa mishi wata laya ko makamanci haka. Idan ya tashi ya tafi, to alama akan tafiyar da za a yi ko abin da ake so a shiga cikin shi akwai nasara. Idan ya samu ruwa tsuguna yake tafiya, to babu nasara kenan, ko kuma in dai wani abu ya faru da shi wanda ba shi ake expecting. To wannan abin suna yin shi a jahiliya kuma suna gazgata shi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi yana cewa at-tiyaratu shirku, canfi maguzanci ne, shirka ce, amma sun gazgata kuma yana zuwa musu da abin da suka gazgata. Kamar yadda mu ma a nan ƙasashenmu na arewacin Najeriya akwai ire-iren waɗannan beliefs ɗin, irin waɗannan abubuwan da mutane suka yarda da suna canfi, a nan kuma sun fi alaƙa da a ce idan gari ya waye in ka ga kaza to kaza ne, in ka fito kasuwa kar ka fara ciniki da bashi, misali ana faɗan wannan, in ka fara ganin kuturu to akwai nasara, amma in ka fara ganin makaho to ba nasara, ko aka san haka ne naman, da ire-irensu ne. Da ire-irensu, in ka fito kasuwa kar ka fara yin kaza, in ka zo kaza kar ka yi kaza, ko kuma wajen auren mata akan canfa irin wasu mata a ce mai farar kafa ce da idan mutum zai aure ma sai aika tsohuwa ta je gidan su mata ta je ta duba wasu gabobi a jikinta kai ya zama wata wato karfa ce wato mai mummunan abin nan ce maras albarka ce za a je a duba hannunta tawun sawun kafarta gashinta ba wai tana duba maka kyanta ba tana duba wasu zane-zane da suke da ilimi a kansu da can kafin zuwan izala haka yake alheri Allah kai ga izala suka zo suka hana wannan maguzancin to irin wannan canfin babu kyau a musulunci to amma mutun yakan iya samun kanshi a yanayin da abin ya riske shi ko mutane sun yi amanna da abin ko kuma a garin aikata rayuwarsa yau da kullun sai wani abu ya faru sai a ga kaman abin yana gasgata wannan canfin ne to ya zai wa dhikra anhu sallallahu alaihi wasallam annahu dhikrat tiyara indahu faqala an ce wata rana an ambaci canfi a gaba ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ahsanu hal fa'al mafi kyan canfi shine arashi arashi wanda zaka faɗi magana ta dace da wani yanayi wala taruddu musliman kar ka bari canfi ya hana ka yin wani abu da kai niyya fa idza ra'aita min at-tiyarati ma takrahu idan kaga wani abu na canfi wanda kake kyama fa qul ka ce allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wala yadfa'u as-sayyi'ati illa anta wala hawla wala quwwata illa bika ya allah babu mai kawo alheri sai kai babu mai tunkuɗa sharri sai kai babu dabara ko karfi ga kowa sai kai wannan riwaya al-imamu abu dawud ya fitar da ita sai dai riwaya ce take da'ifiya amma wancan lafazin farko din la tiyarata wa khairu hal fa'alu to wannan ya tabbata a cikin riwayar bukhari da muslim daga hadisin abu dawud da al-imamu muslim da al-imamu tirmidhi kamar yadda ainihin ibn taymiya ya kawo ta a cikin littafin kalimut tayyib wannan gaba ta farko cewa ahsanu hal fa'alu la tiyarata wa khairu hal fa'alu wannan ya tabbata aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam umal fa'alu yace al-kalimatu salihah yasma'uha ahadukum shine magana mai kyau da dayan ku zai ji amma ragowa hadisin to wannan bai tabbata ba al-imam abu dawud ya fitar da shi haka al-imam ibn wahab a cikin jami' din sa haka al-baihaqi a cikin shu'abul iman da kuma wata riwaya daban marfu'iya daga sahabi abdullahi dan amr dan as wanda amma an tantance cewa mauqufiya ce a gare shi wannan ta inganta Sheikh Al-Albani ya fitar da ita a cikin as-sahiha lamba ta 1056 amma ita wannan riwaya ta al-imam abu dawud tana da matsala saboda akwai malam habibu ibnu abi sabit wanda babban malami ne malamin fiqhu malami ne babba daga cikin malaman kasar kufa amma malamai sun tuhume shi da cewa kasirul irsali wat tadlis ya rusina da shekara 119 ya daga cikin zaulul jamaa amma dai ba a karban tadlisin sa kuma yayi tadlisin anan shi yasa ba a karbi wannan riwaya ba ya zo a cikin wasu bugu da cewa habibu ibn sabit ne ne kun habib ibn abi sabit to wannan kuskuren bugun inji ne idan ma ba kuskure bane to zai kara wa riwayar rauni ne domin habibu dan sabit shi kuma majhuli ne kamar yadda ibn hazm ya ambata a cikin lisanul mizan wallahu a'lam wa kana ka'abun yaqulu ka'abu dan malik ya kasance yana cewa allahumma la sorry ka'abu dan ka'abul ahbari ya kasance yana cewa allahumma la tsaira illa tsairuka wala khaira illa khairuka wala rabba ghairuka wala hawla wala quwwata illa bika والذي نفسي بيده انها لراس التوكل وكنز العبد في الجنه ولا يقولهن عبد عند الله ثم يمضي الا لم يرضه شيء wannan shine riwayar da irin wadda Sheikh Al-Albani din ya fitar daga malam daga sahabi Abdullah ibn Amr dan As alamba ta 1056 a cikin as-sahiha wadda kuma Baihaqi ya fitar da ta cikin Shu'abul Imani da Ibn Wahab a cikin Al-Jami ma'anarta shine Allahumma la tsaira illa tsairuk ya Allah babu wani canfi sai abinda ka canfa abinda ka ce haka yake wala khaira illa khairuk babu wani alheri ya Allah sai alherin da ka bayar wala rabba ghairuk ya Allah babu ubangiji in ba kai ba wala hawla wala quwwata illa bik ya Allah babu karfi ko dabara sai gare ka wallazi nafsi biyadi na rantse da Allah da raina ke hannun shi innaha la ra'asut tawakkuli wannan addu'a ita ce kan tawakkuli wa kanzul abdi fil janna ita ce kuma au taskar da bawa zai iske aljanna la yaquluhunna abdun inda zalika babu bawan da zai fadu wannan abun sa'ad da yaga wani abun da ya bashi tsoro thumma yamdi illa lam yadurhu shay'un sannan ya wuce sai ya zama babu abun da ya cutar da shi kabul akhbari shi ya fadu wannan magana haka al-Imam Ahmad ya rawaito a cikin musnadinsa kamar yadda muka ambata da shi da Baihaqi a cikin Shu'abul Iman da Ibn Wahhab a cikin Al-Jami' daga sahabi Abdullah dan Amr dan As daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai isnadinta eh isnadin asali akwai akwai Abdullah dan Lahi'a amma akwai shawahidu har guda biyu shi sa Sheikhul Albani ya inganta waɗannan isnadoji a cikin as-sahiha dan haka jama'a idan mutun yaga wani abu na canfi to irin wannan addu'a zai Allahumma la tayra illa tayruk wala khayra illa khayruk wala rabba ghayruk wala hawla wala quwwata illa bik yana wato addu'a ce wanda ake yi a sa'ad da kaga wani abu wanda al'adar mutanen garin ko al'adar inda kake rayuwa ana canfa irin wannan abun ana ganin shi a matsayin wani abu abin kyama ko abun tsoro ko abin da zai iya kawo bala'i ko abin da zai iya kawo maka wani tawaya a rayuwarka ko arzikinka ko kasuwancinka ko addininka ko iyalanka ko wani abu makamancin haka saboda lokaci ya kure zamu saurara anan sai Allah ya kai mu darasi na gaba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik na'am.